نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna dai kara gabatar da godiya ta musamman zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake hada mu a wannan yammaci na 13 ga watan Ramadan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makkah zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 25 ga watan hudu shekara ta 2021 lokaci ne wanda muka saba gabatar da tafsiri na alqur'ani mai girma har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 2 a bangaren lissafi suratul baqara darasi da ya gabata mun tsaya karshen aya ta 83 ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labarin cewa ya rike alƙawari ga banu Isra'il su ne dai jikokin Yaqub alaihi salam cewa kada su bauta ma kowa in ban da shi wanda bayani ya gabata ibada ka cokam haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala baya tarayya da kowa baya tarayya da komai kamar yadda ya faɗa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada kamar yadda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa haqqullahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a sannan bayan wannan alƙawari wanda babu wani alƙawari sama da shi kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta shine sai ya ce wa bil walidaini ihsana mahaifa ku kyautata musu matukar kyautatawa bayani ya gabata babu wani haƙƙi mafi girma akan bawa bayan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala sama da haƙƙin mahaifa duk wata faɗa wadda take kyakkyawa da duk wani aiki wanda yake mai kyau waɗanda suka fi dacewa a farko ka gabatar musu su ne mahaifa sannan bayan su alƙawari na uku Ubangiji ta'ala ya ce wazir qurba danginku waɗanda suke na kusa Ubangiji ta'ala ya ce su ma ku kyautata musu matukar kyautatawa na uku na hudu sai ya ce wal yatama wato da marayu bayani ya gabata in aka ce maraya shine yaron da mahaifinsa Allah ya masa rasuwa kafin shi yaron ya balaga kenan duk wanda kafin ya balaga Allah ya ma mahaifinsa rasuwa sunansa maraya Allah ya yi umarnin cewa a taimaka masa sannan na biyar sune almasakin wato waɗanda suke mabukata talakawa su ma Allah ya yi umarnin cewa a kyautata musu kamar yadda alƙawari ne ya ɗauka daga gumbanu Isra'il sannan sai ya ce wa qulu linnasi husna ku faɗa ma jama'a faɗa wadda take kyakkyawa wanda wannan yana tabbatar mana duk lokacin da zaka faɗa ma ɗan uwanka mumini wata kalima to kai kokari kai masa kalimar da zaka faranta masa rai domin umarni ne Allah ya mana cewa wa qulu linnasi husna ku faɗa ma jama'a faɗa wadda take kyakkyawa malamai suka ce ba ma ɗan uwanka musulmi ba hatta da kafiri ya shiga karkashin wannan umarni sai ya ce wa aqimus salata wa atuz zakat ku tsayar da sallah a lokacinta sannan ku bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a ba ubangiji ta'ala ya ce thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum muridun sannan sai kuka juya baya game da wannan alƙawari da na ƙulla tsakani na da ku illa qalilan minkum sai ƴan kaɗan daga cikin ku su kaɗai ne suka cika wannan alƙawari wa antum muridun ubangiji ta'ala yace alhali kuna masu bujirewa game da alƙawalin da nayi tsakani na da ku wanda wannan yana ƙara tabbatar mana sifa ce ta yahudawa warware alƙawali kamar yadda bayani ya gabata kaga ana alƙawali takwas ne Allah ya karba daga gunsu to amma waɗanda suka cika wannan alƙawali ba su wuce a lissafa ba mafi yawan su sun bujire sun juya baya game da wannan alƙawali don haka darasi na yau shi ma dai cikon bayani ne akan abin da ya gabata malam bismillah
وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم والسارات فأجورهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون
نعم Ubangiji mai girma da daukaka na fada wa iza akazna misaqakum Ubangiji ta'ala yace ku tuna lokacin da muka rike alƙawarin ku ku dai banu Isra'il jikokin Yaqub alaihi salam la tasfikuna dima'akum muka ce da ku kada ku zubar da jinanan ku ma'anar kada ku zubar da jinanan ku yana daukan ma'ana biyu ma'ana ta farko shine kar junanku ya ringa yakar juna kuna zubar da jininku ma'ana ta biyu kar ku kashe wani saboda mutumin da yayi kisa na ganganci ya tabbata cewa kansa ya kashe domin hukuncin Allah yadda kai kisa na ganganci kai ma haka za a kashe ka kenan in ka kame gabarin zubar da jinin wani to tabbas ka tsara jinin kanka to shine ubangiji ta'ala yace da su la tasfikuna dima'akum kar ku zubar da jinanan ku ma'ana kar junan ku ya ringa yakar juna ko kuma kar ku yi kisan kai domin game da daina kisan kai akwai kiyaye jinanan ku ubangiji ta'ala yace wala tukrijuna anfusakum min diyarikum alqawli na biyu ubangiji ta'ala yace kar ku fitar da kawunan ku wato daga cikin gidajen ku ma'ana kar junan ku ya ringa fitar da juna daga cikin gidaje ma'ana ta biyu ma'ana kar ku ringa munana makwabtaka da jama'ar da kuke zaune da su domin in kun munana makwabtaka da mutum wannan munana makwabtaka za ta kai shi zuwa barin wannan gida ya fita ya je ya nemi wani na daban to shine anan ubangiji ta'ala ya dau wannan alƙawali na biyu akan su cewa wala tukrijuna anfusakum min diyarikum kar ku fitar da kawunan ku daga cikin gidajen ku ubangiji ta'ala yace kuma aqrartu sannan ku jama'a ta yahudu kuka tabbatar da wannan alƙawali wa antum tashhaduna kuna shaidawa kuna tabbatarwa cewa wannan alƙawali da ubangijin ku ya dauka kun karba thumma antum haula'i ubangiji ta'ala yace sannan sai ga muku ku waɗannan jama'a taqtuluna anfusakum kuna kashe kawunan ku bayan alƙawalin da Allah ya dauka cewa la tasfikuna dima'akum kar ku zubar da jinanan ku amma sai ga ya an same ku taqtuluna anfusakum kuna kashe kawunan ku wa tukrijuna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da wata jama'a daga cikin ku daga cikin gidajen su tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan kuna taimakekke niyar juna akan kashe su da fitar da su daga cikin gidajen su ta hanyar daukan zunubi da shishigi da ketare iyaka wa in ya'tukum usara idan ribatattun bayi sun zo muku tufaduhum sai ku ringa fansar su ku zuba kudi ku saye su ku yantar da su wa huwa muharramun alaikum ikrajuhum alhali fitar da su daga cikin gidajen su a farko abu ne wanda aka haramta muku Ubangiji ta'ala yace a fatu'minuna bi ba'dil kitabi yanzu ku ringa imani da wani bangare na littafin da aka saukar muku wa takfuruna bi ba'd kuna kafirce ma wani shashan Ubangiji ta'ala yace fama jaza'u man yaf'alu zalika minku sakamakon wanda ke aikata wannan abu daga cikin ku bai zamanto ba illa khizyun face kaskanci fil hayatid dunya tun a rayuwa ta duniya duk wanda ke aikata wannan abu da aka ambata na warware wannan alƙawali na Ubangiji to sakamakonsa bai zamanto ba tun a rayuwarsa ta duniya shine zai hadu da kaskanci da wulakanci wa yawmal qiyamati idan kiyama ta yi ubangiji ta'ala yace yuradduna ila ashaddil azab za a mayar da su zuwa mafi tsananin azaba domin azabal lahira tafi azaba ta duniya wama allahu bighafilin amma ta'malun ubangiji ta'ala bai raukana ba game da duk abin da kuke aikatawa yana sane da shi kuma zai sakauta muku akan haka wanda kasancewar anan alƙawali ne huda Allah ya dauka akan banu Isra'il alƙawali na farko shine daina yaki kar su ringa yaki tsakanin su suna zubar da jinanan su alƙawali na biyu wato shine wato alƙawali na biyu shine kasancewar kar su ringa fitar da junan su daga cikin gidajen su alƙawali na uku shine kada su ringa taimaka ma makiyan su akan yakar junan su alƙawali na hudu shine cewa in har sun samu junan su suna bauta a hannun wasu to ya zama wajibi su zuba kudi su saye su su yantar da su alƙawali hudu Allah ya dauka akan su to wannan alƙawali na farko cewa la tasfikuna dima'akum kar ku zubar da jinanan ku to sai ya kasance daman manyan ƙabilun da suke zaune a birnin Madina ƙabilu ne guda biyu akwai ƙabila ta Aus akwai Khazraj to Yahudawa wanda suke zaune da su a nan birnin Madina akwai Yahudawa wanda ake kiran su Banu Quraiza akwai kuma Banu Nadir akwai Banu Qainuqa to kasancewar su tsakanin ƙabilu biyu na Madina Al-Aus da Al-Khazraj akwai rashin zuttuwa ba sa ga masjiji tun kafin Allah ya azurta su da musulunci tun a jahiliya su sana'ar su kawai yaki kullun suna cin junan su to sai ya kasance su Yahudawan Banu Quraiza wato sun kulla kawance tsakanin su da kabila ta Aus cewa duk abin da ya taba su su ya taba kenan in har ma yaki ya motsa za su kama mu su kuma Yahudawan Banu Nadir su kuma sai suka kulla kawance da ɗayar kabilar ita ce Khazraj to sai ya kasance yau in za a gwabza yaki tsakanin waɗannan ƙabilu biyu na Al-Aus da Al-Khazraj su Banu Quraiza sai su kama ma ƙawayensu kenan su ne ƙabila ta Aus su ma Yahudawan Banu Nadir sai su kama ma kenan ƙabila ta Al-Khazraj sai a yaƙi juna idan misali ƙabila ta Aus ta yi galaba akan ƙabila ta Khazraj to su waɗannan Yahudawa na Banu Quraiza da suka kama ma ƙawayensu waɗancan ƴan uwansu Yahudawa na Banu Nadir za su zo su yi ta rushe gidajensu su fitar da su da ƙarfin tsiya su kashe su waɗanda aka kama kuma suna bauta kuma sannan sai su zuba kuɗi su je su sayo su sponsor da su su enter da su haka su ma cewa in Khazraj suka yi rinjaye akan ƙabila ta Aus to su ma Yahudawan Banu Nadir za su kashe Yahudawan Banu Quraiza su rushe gidajensu su fitar da su in an ribace wasu a matsayin bayi hallo sai su dau kuɗi su je su saye su su yantar da su to kaga anan akwai warwar alƙawarin Allah subhanahu wataala abu na farko sun kashe junan su Allah ko ya haramta musu tunda ya ce la tasfikuna dima'akum abu na biyu an ce kar ku fitar da junan ku daga cikin gidajen su ƴan uwan ku daga cikin gidajen su to anan sai su ringa rushe gidajen su in sun yi galaba akan su su fitar da su alƙawali na uku cewa kar ku taimaka ma makiyanku akan yakar junanku kaga su anan Banu Quraiza sai suke taimaka ma Al-Aus su kuma Banu Nadir sai suke taimaka ma Khazraj kenan anan sun taimaka ma makiya akan yakar junansu kenan waɗannan alƙawalla hudu sun warware alƙawali uku ɗaya tak ne kawai suke cikawa na in an kama wasu suna musu rarauka yace afatu uminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu ku ringa imani da wani bangare na littafi wani bangaren kuma ku kafirce masa kaga anan kafircewar ta bangare uku domin alƙawali uku kashe junan su fitar da junan su daga cikin gidaje taimaka ma abokan gaba akan yakar junan su wannan alƙawali uku gaba ɗaya sun warware
alƙawalin da suka yi imani wanda suke cikawa shine kenan fansar da ƴan uwansu fanso da ƴan uwansu kenan in har an kama su suna bauta to sukan zuba kuɗi su sayo su su ƴantar da su shine ubangiji ta'ala yace afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd sai yace fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum wato sakamakon wanda ke aikata wannan lamari daga cikin ku bai zamanto ba illa khizyun fil hayati dunya face kaskanci tun a rayuwar duniya wannan ku Allah ya hada su da kaskanci kasancewar su yahudawan banu quraiza sun kulla alƙawali tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na zaman lafiya amma sai suka warware alƙawali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi cewa su zaɓi wanda zai zartar da hukuncin da ya kamata a yi da su suka ce sun yadda da abin da Sa'ad ibn Mu'az ya zartar domin Sa'ad ibn Mu'az shine shugaban kabila ta Aus kabila ta Aus kuma kawayensu ne domin akwai kawance tsakaninsu su a iya tunaninsu wato Sa'ad ibn Mu'az zai sassauta musu game da hukuncin da ya dace a yi musu a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura aka zo da Sa'ad ibn Mu'az Allah ya kara masa yadda ba shi da lafiya manzon Allah ya ce masa ya Sa'ad waɗannan kawayen naku sun ce sun yi rasun amince da abinda kuka zartar da shi na hukunci abinda ka zartar da shi me kaga ya dace ai musu Sa'ad ibn Mu'az Allah ya kara masa yadda ya ce ya Rasulullahi a yau ku zargin me zargi ba zai kama Sa'ad yace iya abinda nake ganin ya dace azartar ma waɗannan mutane na hukunci yace duk wani balagegge daga cikin su a sare masa wuya matansu da ƴaƴansu a bautar da su dukiyar su gaba ɗaya a wawushe ta ta zama ganima manzon Allah ya jinjina masa yace wallahi ka zartar da hukuncin da Allah daga saman bakwai ya zartar da wannan hukunci a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yasa aka ringa kamo su gungu gungu ake zawwa da su idan aka zo da wannan tawaga duk waɗanda suke balagaggu sai a yi gaba da su dama an keɓance wuri inda ake yanka su in kamar misali yara ne wanda ana kokwanton balagar su sun balaga ko basu balaga ba manzon Allah sai ya sanya a kunce wandan mutum idan aka kunce arzunzumin sai a diba gabansa idan an ga gashi mai kaushi ya tsuro sai a sanya shi layin balagaggu waɗanda za a sare musu kai in aka ga babu gashi mai kaushi sai a sanya shi layin yara wannan yana daga cikin waɗanda za a bautar da su kamar yadda Atiya Al-Qurazi Allah ya kara masa yadda yace ina daga cikin waɗanda aka bujuro da mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar wato banu quraiza yace aka kunce wandona sai aka ga cewa gashi mai kaushi bai tsuro ba sai aka sanya ni cikin layin yara wanda wannan yana ɗaya daga cikin alamomi na balaga a shar'ance duk lokacin da gashi mai kaushi ya tsuro a gaban mutum namiji ko mace to wannan ya zama baligi duk wata doka ta musulunci ta hau kanshi ko da bai kai shekara 15 ba in kuma shekaru ne in ya kai 15 to wannan ya balaga kafin ya kai 15 in yayi mafarki ya balaga in yarinya ce karama ko a shekara 9 ta al'ada to wannan ta balaga duk wata doka ta musulunci ta haukanta to shine anan Allah ya hada su da kaskanci kamar yadda yace fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya Allah ya hada su da wannan kaskanci aka sare wuyansu dukiyar su ta zama ganima matansu da ƴaƴansu suka zamanto bayi haka su ma yahudawan banu nadir da suka warware alƙawalin da yake tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zagaye garin su gaba daya a ƙarshe sulhun da aka yi da su cewa kowa ya dauki lautin raƙumi a cikin duk abin da mutum ya mallaka na dukiya duk abin da kake so ka dauka amma kar ka wuce lautin raƙumi in ka mallaki dukiyar da za ta kai lautin raƙumi 1000 to iya damar da aka baka lautin raƙumi 1 da kansu suka ringa rushe gidajensu kamar yadda Allah ya faɗa yukribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar duk abin da suka mallaka na dukiya anan suka bar shi a Madina. Yahudawan Banu Nadir suna da gonakai waɗanda suke na dabino, waɗanda suke masu yawa a nan birnin Madina. Amma gaba ɗayan waɗannan gonakai Allah ya sanya manzon shi, muminai suka ringa sare waɗannan dabino, aka ringa cinna gobara a cikin garaken nasu. Bayan haka manzon Allah ya ce gaba ɗaya kowa ya kwashe ya nashi su bar yankin Madina. Manzon Allah ya kora su, wasu suka koma can Azra'at, can birnin Sham, wasu suka koma wato gurin da ake kiran shi Ar-Riha, dukansu cikin biranen Sham ne. Gaba ɗayan su Allah ya fitar da su daga nan birnin Madina, suka koma cin birnin Sham, kamar yadda Allah ya saukar da sura ta musamman wadda take kissanta mana kissarsu, ita ce Suratul Hashr. To tun suna raye, Ubangiji Ta'ala ya hada su da kaskanci kafin azaba da take jiransu a makomarsu lahira. Saboda alkawali ne na Allah, in Allah ya yi alkawali baya saba alkawali. Shi ne anan ya ce fama jaza'u man yafa'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya, sakamakon duk wanda ya aikata wannan daga cikinku, Ubangiji Ta'ala ya ce bai zamanto ba face haduwa da kaskanci da wulakanci tun a rayuwar duniya. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab, a ranar kiyama Ubangiji Ta'ala ya ce za a mayar da su izuwa tsananin azaba. Sai ya ce wama Allahu bighafilin amma ta'malun, Ubangiji Ta'ala ba maraukani ba ne game da duk abin da kuke aikatawa, yana sane da ku kuma yana da iko a kanku, komai ya kayyade masa lokaci. Don haka wannan kaskanci da yayi alkawari sai da suka hadu da shi. Sai ya ce ula'ikal ladzina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah, waɗannan su ne waɗanda suka fanshi rayuwa ta duniya a madadin ta lahira, ma'ana sun zaɓi rayuwar duniya a kan ta lahira. Fala yukhaffafu anhum al'azabu, don haka Ubangiji Ta'ala ya ce ba za a sauƙaƙa musu azaba a makomarsu lahira, wala hum yunsarun, Ubangiji Ta'ala ya ce kuma ba za a taimaka musu a ba su kariya game da azabar Allah. Wannan yana nuna mana, yana ƙara tabbatar mana sifa ce ne daga cikin sifofin Yahudu warware alkawali. Bayan alkawullan da suka warware a ayoyin da suka gabata, a darasi ne yau a wannan aya alkawali huɗu Allah ya yi da su, amma suka warware uku suke cika alkawali ɗaya. Don haka Allah ya sakauta musu da wannan kaskanci da kuma azaba da take jiransu a makomarsu lahira. Na'am.
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
نعم. Ubangiji Ta'ala na faɗa walaqad atayna Musa alkitaba, tabbas mu ne muka ba annabi Musa wato littafi na musamman, shine littafin at-taura. Waqafaina min ba'dihi bir-rusul, Ubangiji Ta'ala yace muka biyo bayan sa game da turo da manzanni ɗaya bayan ɗaya. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat, Isa dan Maryam Ubangiji Ta'ala yace mu ne muka bashi hujjoji waɗanda suke mabayyana, waɗanda suke tabbatar da gaskiyar manzancin sa, wanda zamu iske irin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala, ko mu ce hujjoji waɗanda suke mabayyana masu tabbatar da gaskiyar manzancin annabi Isa a cikin suratu Ali Imran. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus, Ubangiji Ta'ala ya ce mun karfafe shi wato da ran tsarki, shine Jibrilu alaihi salam, duk inda yake yana tare da shi Ubangiji Ta'ala ya karfafi annabi Isa alaihi salam. Ruhul qudus wato shine Jibril alaihi salam, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul Nahl, kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi, me ake nihi da ruhul qudus? Shine Jibril alaihi salam, domin shine ya saukar da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine anan yace wa ayyadnahu bi ruhil qudus, mun karfafi Isa dan Imran wato da ran sarki Jibrilu alaihi salam afa kullama ja'akum rasulun ubangiji ta'ala yace ku waɗannan jama'a ta yahudu a duk lokacin da wani manzo ya zo muku bima la ta hawa anfusukum game da abinda zukatanku ba ta so ba ta kauna istakbartum ubangiji ta'ala yace sai ku yi girman kai ku ki karbar sakon da manzon ya zo da shi idan Allah ya turo manzo daga cikin manzanninsa ya zo da wasu dokoki ya kasance dokokin ba su gamsar da su ba to a wannan lokaci sai su yi girman kai ga shi wannan manzon sai su karyatar da shi su ce ba za su yi masa da'a ba ubangiji ta'ala yace fa fariqan kazzabtum wata jama'ar ta manzanni ubangiji ta'ala yace kazzabtum kun karyatar da su kun nuna ba ku yarda da manzancin su ba wa fariqan taqtulun wata jama'ar kuma kun kashe su kamar yadda kuka kashe annabi zakariya da dan sa yahaya to wannan yana daga cikin ta'addancin wato yahudu sune banu isra'il kasancewar bayan Allah ya turo musu annabi Musa alaihi salam kuma ya saukar masa wannan littafi kuma sannan Allah ya biyo baya da wasu manzanni to duk manzannin da Allah ya aiko ɗayan biyu ne ga su banu Isra'il abin da ya zo da shi na dokoki in yayi daidai da su su karba su yi masa da'a in ku abin bai yi daidai da abin da zukatansu suke so to wannan manzan ɗayan biyu ne in ma a ƙaryatar da shi ko kuma a kashe shi kamar yadda suka kashe annabawan Allah da dama wanda daga cikin annabawan da suka kashe akwai annabi Zakariya akwai annabi Yahaya to shine ubangiji ta'ala yace afa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum a duk lokacin da wani manzo ya zo muku da abinda zukatanku ba ta so ba ta kauna istakbartum sai ku yi girman kai ku nuna ba za ku yi masa da'a ba fa fariqan kazzabtum wata jama'ar ta manzanni kun karyatar da su wa fariqan taqtulun wasu jama'ar kuma kun kashe su ubangiji ta'ala yace wa qalu wato yahudu sun fada ga manzannin da Allah ya turo musu suka ce qulubuna gulf ko kuma sun fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa qulubuna gulf wato zukatanmu wato a kulle suke dan haka ba sa kiyaye abinda kake fada wanda wannan kalima da suke fada suna fadar ta ne wato dan izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ita wannan kalimar kamar matsayin zagi ne cewa wai su zukatansu wai a kulle suke ba sa kiyaye duk abin da yake fada ba sa fahimta kamar misali mutum ya ringa fada maka kuma alhali ya san kana ji ya san kana fahimta sai ka nuna masa cewa wani abin da kake fa a banza ne kar ma ka bata lokacinka to irin haka ne suke fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wai zukatanmu a kulle suke ba sa fahimtar abin da kake fada kenan abinda ma kake fada mana kar ka bata lokacinka wahala ne kake ubangiji ta'ala ya maida musu martani yace balla anahumullahu bikufrihim bari dai ubangiji ta'ala shine ya la'ance su ya nisanta su game da duk wani alkhairi wato a sababin kafircinsu ba zukatan nasu bane a kulle a'a ubangiji subhanahu wata'ala shine ya kulle zukatan ya nisanta su game da dukkan wani alkhairi sai yace fa qalilan ma yu'minun ubangiji ta'ala yace kadan ne abinda suke yin imani da shi daga cikin abinda ka zo da shi ma'ana dan kadan ne abinda suke gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka dai wannan shi ma yana ƙara tabbatar mana tsaurin kai na yahudu yadda suke ƙaryatar da manzannin Allah yanda babu wani laifi sama da ƙaryatar da manzo daga cikin manzannin Allah saboda ka'ida wanda Allah ya aje in mutum ya ƙaryatar da manzo ɗaya daga cikin manzanni to gaba ɗayan imanin shi da sauran manzanni ba zai amfane shi ba in ka ƙaryatar da manzo ɗaya tamkar ka ƙaryatar da manzanni ne gaba ɗaya saboda manzannin Allah subhanahu wata'ala gaba ɗayan su abinda suka zo da shi sun yi tarayya shine tauhidi kadai ta Allah subhanahu wata'ala da bauta iya abinda suke dan samun bambanci akan abinda ya shafi shari'a dokoki akan samu bambanci daga shari'ar wannan manzo zuwa ta wannan manzo to dan haka ka'ida dole sai mutun yayi imani da manzannin Allah gaba daya da wanda Allah ya ba mu labarin su da wanda Allah bai fada mana sunayen su ka'ida dole kowanne manzo sai mu yi imani da shi dan haka su ko ai kaga yahudawa sun ƙaryatar da annabi Isa alaihi salam har ma sun nemi gamawa da shi ubangiji ta'ala ya dauke shi zuwa saman bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cika makin manzani sun ƙaryatar da shi ba su yarda ba da cewa manzo ne Allah ya turo dan haka dai wannan laifi ne babba daga cikin manyan laifukan su da kuma ta'addanci na kashe annabawan Allah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya kissanta mana a wannan aya na'am
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين
نعم Ubangiji ta'ala na faɗa wa lamma ja'ahum kitabun min indillahi lokacin da wani littafi na musamman daga gun Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ma su jama'a ta Yahudu wani littafi ne shine alqur'anin da Allah ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam musaddiqul lima ma'ahu shi wannan littafi mai gaskatawa ne ga abin da ke tare da sunan littafin At-Taura domin Al-Qur'anin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi bai warware abin da Allah ya faɗa a cikin At-Taura kuma bai saba mata ba Al-Qur'ani ya zo ne dan ya gaskata littattafan da suka gabace shi cewa Allah subhanahu wata'ala ne ya saukar da su shine yace musaddiqul lima ma'ahu shi wannan littafi mai gaskatawa tunda wannan littafi yayi daidai da littafin ku kenan abin da ya kamata a ce ku ne farkon waɗanda za ku yi imani da shi ku yarda da cewa littafi ne wanda Allah ya saukar manzon da yazo da shi kuma ku yi imani da cewa manzo ne na Allah subhanahu wata'ala kamar yadda kuka yi imani da manzon da yazo muku da At-Taura shine Annabi Musa to amma me suka yi ubangiji ta'ala yace wa kanu min qablu gabanin zawwar wannan littafi na Al-Qur'ani su yahudu sun kasance yastaftihuna alal ladina kafaru wato suna neman cewa Allah ya ba su galaba akan waɗanda suka kafirce masa wato a sababin shi wannan manzo da zai zo a ƙarshen zamani falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi lokacin da abinda suka yi sani na wannan manzo na sifofinsa kamar yadda suka karanta a cikin littafin At-Taura lokacin da Allah ya turo wannan manzon ya bayyana suka gane cewa lalle shine manzon da Allah ya ba su albishir a cikin At-Taura kafaru bihi sai suka kafirce masa suka nuna cewa ba su yarda da manzancin sa ba ubangiji ta'ala yace fala'anatullahi alal kafirin wato la'antar Allah ta tabbata akan waɗanda suka kafirce masa ma'ana Allah ya nisanta su game da jin kansa wanda wannan shi ma yana daga cikin warware alƙawarin su Allah ya turo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan littafi na Al-Qur'ani kuma wannan Al-Qur'ani sun tabbatar da cewa gaskiya ce kasantacciya daga gun Allah domin bai saba ma abin da ke gun na littafi kuma shi kanshi wannan manzo domin suna ma abokan gabar su barazana kafin Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa lalle ai akwai annabin ƙarshen zamani zai zo idan ya zo za mu bashi haɗin kai za mu goya masa baya da shi za mu fatattake ku haka suke ma abokan gabar su wato barazana kafin Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da Allah ya turo shi suka tsaya suka yi nazari duk abin da suka samu a cikin littafin su na At-Taura na sifofinsa da halayensa da ɗabi'unsa suka tabbatar da cewa shine to amma saboda tsabar hasada da kiyayya sai suka kafirce masa shine ubangiji ta'ala yace falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi lokacin da abinda suka yi sani na wannan manzo da yazo musu ubangiji ta'ala yace kafaru bihi sai suka kafirce masa fala'anatullahi 'alal kafirin la'antar Allah ta tabbata akan waɗanda suka kafirce masa me ya janyo musu wannan la'anta kasancewar kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ƙaryatar da abin da yazo da shi na alqur'ani wanda wannan yana nuna mana hali daga cikin halayen yahudu wato shine keta da hasada ba komai ba yasa suka kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama illa hasada me yasa saboda su a iya tunanin su a iya tsammanin su cewa shi cika makin manzanni zai fita ne daga cikin jama'ar yahudi to Allah sai ya fitar da shi daga cikin jinsi na larabawa wanda su kuma larabawa makiyan su ne saboda suna yaki suna yakar juna tsakanin su da su to Allah sai ya fitar da wannan manzo daga cikin larabawa kuma sun tabbata manzo ne wanda yake na gaskiya saboda sun samu sifofin shi a cikin littafin at-taura to amma kasancewar wai dan ba daga cikin su bai fito shi yasa suka hura wutar kiyayya da hasada tsakanin su da shi sun tabbatar da manzo ne amma girman kai ya hana su yi masa biyayya to shi yasa suka cancanci tsinuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala tsinuwar da za ta ringa bibiyar su har izuwa kiyama Allah ya kare mu na'am shine sai yace bi isa mashtarau bihi anfusahum Ubangiji ta'ala ya ce Allah wadan abinda Yahudu suka fanshi kawunansu suka fansar da kawunansu wato da shi shi ne an yakfuru bima anzalallahu kafircewa da suka yi game da abinda Allah ya saukar na alqur'ani bagyan dan keta da hasada an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi dan Allah ya saukar da wato fadlarsa ga wanda yake so daga cikin bayinsa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai keta ce da hasada domin ba daga cikin su bai billa shine Allah ya musu Allah wadai anan yace turda Allah wadai game da jama'a ta yahudu sun fansar da kawunansu anya shine yace bihi da wannan abin da suka zaba na kafirci shine yace an yakfuru bima anzalallahu kafircewa da suka yi game da abin da Allah ya saukar bagyan dan hasada an yunazzilallahu min fadlihi wai dan kar Allah ya saukar daga cikin fadlarsa ala man yasha'u min ibadi ga wanda ya so daga cikin bayinsa wanda ya zaba ubangiji ta'ala yace faba'u bi ghadabin ala ghadab dan haka sun koma da wani fushi na musamman wanda Allah ya musu ala ghadabin akan wani fushi wanda yake na daba fushi na farko wasu malamai suka ce wato shine kafirce wanda suka ma annabi Isa alaihi salam shine fushi na farko fushi na biyu shine kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi ko kuma fushi na farko wato shine bauta ma mariki da suka yi bayan annabi Musa ya tafi zuwa miqati fushi na biyu shine kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi shine ubangiji ta'ala ya cancanta musu fushi na musamman akan wani fushi wanda yake na daba shine yace faba'u bi ghadabin ala ghadab wato sun dawo da wani fushi na musamman akan wani fushi da suka cancanta tun a farko sai yace walil kafirina azabun muhin ubangiji ta'ala yace na ga waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu wato a makomarsu lahira azaba wadda take ma'abuciyar wulakanci ita ce azaba ta wuta na'am
فإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين
na'am wato ubangiji ta'ala na faɗa wa idza qila lahum idan aka ce da jama'a ta yahudu aminu bima anzalallahu ku gaskata game da abin da Allah ya saukar na wannan alqur'ani qalu sai su faɗa su ce nu'minu bima unzila alaina mu dai muna yin imani da iya abin da aka saukar mana na littafin at-taura wa yakfuruna bima wara'a suna kafirce ma duk abin da yake koma bayan littafin da aka saukar musu na at-taura duk wani littafi koma bayan at-taura sun kafirce masa dan haka sun kafirce ma al-injil wanda Allah ya saukar ma annabi Isa kamar yadda suka kafirce ma al-qur'ani iya abinda suka yi imani da shi kawai littafin at-taura wanda wannan yana nuna mana tsaurin kai na yahudu a ce ku yi imani da littattafan da Allah ya saukar shine yace wa iza qila lahum aminu bima anzalallah in aka ce da su ku yi imani game da duk abin da Allah ya saukar domin ita kanta injila Allah ne ya saukar da ita kuma ita ma injila da tazo ne domin ta gasgata wannan littafi na at-taura cewa Allah ne ya saukar da shi injilar da annabi Isa ya zo da ita bata saba ma at-taurar da annabi Musa ya zo da ita haka al-qur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo da shi bai saba ma at-taura bai saba ma injila to amma in aka ce ku yi imani da duk abin da Allah ya saukar na littattafai qalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina mu dai muna yin imani da iya abin da aka saukar mana na at-taura mu shi kadai ne muka yarda da shi wa yakfuruna bima wara'a suna kafirce ma duk abin da yake koma bayan littafin at-taura na sauran littattafai ubangiji ta'ala yace wa huwa al-haqu al-hali wannan al-qur'ani kwa gaskiya ce kasantacciya daga gun Allah subhanahu wa ta'ala musaddiqan lima ma'ahu kuma shi al-qur'ani mai gaskatawa ne ga abin da ke tare da su na at-taurai ubangiji ta'ala yace kulce da su falima taqtuluna anbiya allahi min qablu dan me kuke kashe annabawan Allah gabanin haka in kuntum mu'minina in har kun kasance masu yin imani da at-taura alhali ku a cikin at-taura Allah ya hane ku game da kashe annabawa ba ma annabawa ba sauran rayuka Allah ya hane ku game da kisan kai in har kun yi imani da at-taura to dan me kuke kashe annabawan Allah kun kashe annabi Zakariya kun kashe annabi Yahaya annabi Isa ma kun nema ku gama da shi ubangiji ta'ala ya dauke shi zuwa sama in har lalle kun yi imani da at-taura to me yasa kuke kashe rayukan annabawan Allah kenan wannan yana tabbatar da cewa a hakika ba su yi imani da littafin at-taura ba dan haka shi yin imani da littafi shine kwatanta abin da yake cikin shi na dokoki dan ka ce ka yarda da littafi amma baka bin dokokin da yake cikin sa to wannan imanin ka da wannan littafi bai tabbata ba na'am
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
نعم وبنجي تعالى نفتا ولقد جاءكم موسى بالبينات تبس wato annabi Musa ya zo muku da wasu hujjoji waɗanda suke mabayyana waɗanda suke tabbatar da gaskiyar manzancinsa sun matta kastumul ijila sannan sai kuka maida maraki a matsayin cewa shi ne allahnku abun bautarku min ba'dihi bayan tafiyar Musa izuwa miƙati wa antum zalimun ubangiji ta'ala ya ce alhalin kuna masu zaluntar kawunanku annabi Musa da ya zo Allah ya ƙarfafe shi da wasu hujjoji waɗanda suke mabayyana wanda kuma waɗannan hujjoji sun tabbatar muku cewa manzo ne da gaskiya Allah ya turo shi abin da ya zo muku da shi gaskiya ce kasantacciya daga gun Allah kun ga haka kun yarda kun amince to amma bayan ya tafi zuwa miƙati sai kuka juya hannun agogo baya maimakon ku ci gaba da bautar Allah subhanahu wata'ala shi kadai sai kuka maida maraki a matsayin cewa shine Allahnku kuka ringa bauta masa wa antum zalimuna alhali kuna masu zaluntar kanku kun san da cewa wannan ibada da kuke kun dora ta ba a mahallin da ya dace da ita ba ubangiji ta'ala yace wa iza akhadna mithaqakum ku tuna lokacin da muka rike alƙawalinku cewa za ku yi aiki da abin da ke cikin wannan littafi da annabi Musa ya zo muku da shi alƙawali ne suka dauka tsakaninsu da Allah cewa in an ba annabi Musa wannan littafi za su dukufa ba dare ba rana akan kwatanta aiki da abin da yake cikin littafin. Allah ya karbi wannan alƙawari daga gunsu suka ce sun yi rasun aminci. Aka ba annabi Musa littafi. Ubangiji ta'ala ya ce wa rafa'ana fawqakum al-tur. Muka daga dutse sama da kawunanku lokacin da kuka nuna cewa ku wannan littafi ya muku nauyi ba za ku iya aiki da shi ba kuka watsar da shi. Ubangiji ta'ala da kudurar shi ya daga dutse ya yi musu rumfa cewa su karbi wannan littafi su yi aiki da shi ko kuma dutse ya fado ya halakar da su. Shine Ubangiji ta'ala ya ce muka ce da su ku zo ma atainakum bi quwwatin wasma'u. Ku karbi abin da muka baku da mahimmanci sannan kuma ku ji ku bi game da duk abin da ake umarninku ko ake hannunku a cikin littafin. Qalu sai suka fada suka ce da manzon sami'ina mun ji abin da kake fada mana wa asaina amma mun saba ma umarninka. Wai abin da kake fada mun ji to amma umarnin naka mun saba ba za mu bi ba. Wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim. Ubangiji ta'ala ya ce an cudanya san bautar maraki a cikin zukatansu bi kufrihim amma a sababin kafircinsu. Sababin kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala da suka yi shine ya haifar musu da wannan bala'i. Zuciyarsu sai ta ratayi da san kawai bautar maraki ba bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Bayani ya gabata daman mummunan aiki na sakon Allah shi yake haifar ma bawa wani aiki na sako. Duk mutumin da ya rena aiki na sako yana yi yana ganin ba komai bane to in tafiya ta yi tafiya wannan aiki shine zai haifar masa kuma aikin da yafi wannan muni. Shi yasa aikin zunubi ko mun kankanta shi mutum ya kyautata tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kada ya nace a kansa. Saboda in ya saba akan wannan aiki to zai gadar masa wani aiki wanda yake mummuna aikin da zai iya halakar da shi. Shine anan Allah ya ce wa ushribu fi qulubihim al-ijla. An cudanya zukatansu da san bautar maraki bi kufrihim a sababin kafircin da suka yi kafircewa da suka ma ubangijinsu. Sai ya ce qul bi isma ya amrukum bihi imanukum. Ubangiji ta'ala ya cece da su Allah wadan abin da imaninku yake umarninku da shi in kuntum mu'minina in har kun kasance wato mu'minai cewa ku kun yi imani ne da abin da aka saukar muku na littafin at-taura to Allah wadan abin da imaninku yake umarninku da shi in har haka imaninku yake to Allah wadan imaninku da shi tunda menene anan kasancewar gaya kun ce kun yi imani da littafin at-taura kuma an ce ku bi dokokin da yake ciki kun ce a ku ba za ku bi ba abinda ake fada muku kun ji amma kun saba umarnin da yake ciki kuma shin yanzu imaninku da littafi shine zai haifar muku san bautar wani ba Allah subhanahu wataala. Imaninku shine abinda zai gadar muku wato warware alƙawari alhali cewa duk abinda yake cikin littafin at-taura sabanin abinda kuke aikatawa ne. Shine anan Allah yayi wadai yayi Allah wadai da imaninsu yace qul bi isma ya amurukum bihi imanukum ce da su Allah wadan abin da imaninku yake umarninku da shi in kuntum mu'minina in har kun kasance ku masu yin imani ne da at-taura kamar yadda kuke fada to Allah wadan imaninku in har imaninku haka yake ne insha Allah zamu dakata abin da ya rage mana na ɗan mintuna ba laifi idan da tambayoyi ana iya gabatar da su idan muna da amsar mu amsa insha Allah. Na'am. Kamar mi ciyarwa na mai azumi wanda baya iya azumi ko wai dangane da ciyarwa na wanda baya iya azumi danyen abinci ne zai bada ko da hihe to shine kake ni ko yawa abincin dare ne zai bada ko kuma har abincin rana to ai babu abincin rana a cikin wata na Ramadan an gane ku duk da cewa akwai yara kankana wanda azumi bai hau kansu akwai marasa lafiya akwai waɗanda suke dattawa waɗanda ba sa azumi wanda su har yau akwai abincin rana tare da su sai dai anan abin da muke so mu gane duk abin da yazo na ciyarwa to ciyarwa ta lokaci ɗaya ce ake iya abinda mutum zai yi mudu ɗaya ne zai bada na abinci, asali ɗanyen abinci ne ake badawa. In mutum ya daure ya bada abinci wanda yake da fifi, wannan kyautatawa ce mutum yayi. Kenan a madadin kowane yini mudu ɗaya ne za a bada, na shinkafa ko alkama ko hatsi ko dawa ko wake da abin da yake kama da haka. In mutum ya yi kokari ya fidda kwano ɗaya na dahekiyar abinci ya bada ga miskini, to wannan ya kyautata, domin shi kanshi miskinin an isar masa tsawainiya ta sarrafa abincin. Kenan abincin lokaci ɗaya ne kawai mutum zai bada a madadin kowane yini. Na'am. Ha? Wai ana iya keɓance mutum ɗaya kullum a yi ta bashi? Kwarai da gaske. Miskini ɗaya a kullum a ɗauka a bashi in aka yi wannan yayi. In kuma aka ba miskinai da dama kuma wannan an yi. Kamar misali yanzu mutumin da baya iya azumi saboda rashin lafiya, rashin lafiyar da ba a warkewa kuma alhali baya iya azumi. Ko kuma dattijo wanda ƙarfinsa ya ƙare baya iya azumi. Ko kuma mai ciki wanda kwata-kwata ba ta iya azumi, ko kuma da kyal take kai azumi. Ko kuma mai shayarwa. To wannan suna iya hudda ciyarwa ta wata guda su ba miskini guda, kuma ana iya raba ma miskinai da dama, kuma suna iya tarawa. Misali duk yini in an kai azumi sai su auna mudu sai a aje, in an kai azumin gobe hallo sai a auno mudu sai a aje, a hada in ya taru sai a ba miskini guda ko kuma a raba ma miskinai da dama. In kuma mutum yayi tarayyan gaba ya hudda na watan gaba daya abinda zai zo a gaba, wannan shi ma yayi. Amma dai mu tabbata mudin bai hau kanka sai ka kai wannan, saboda babu wanda yake da tabbacin zai kai gobe. In ka kai gobe ne sannan abin ya hau kanka, amma na goben a yanzu bai hau kanka ba. In ka hudda wannan taryan gaba ne kai yayi, in Allah ya sa ka kai to shikenan tuntuni daman ka riga ka fitar da shi. Na'am. Na'am. Salama baya kai ba mi eh kamar misali raka'a 6 7 yayi a dunkule gaba daya a raka'a ta 7 ya salamci. To wannan shiddar da yayi a duk raka'a 2 ne yake salamcewa, kenan yayi sallama 3, da ya tashi ya kawo raka'a ta 7 sai ya zauna yayi tahiyya ya salamci. Shi kenan ta 7 ce ya kawo shi, tsammanin shi ta 6 ce, tsammanin shi ta 8 ce. To wai misali ya zo da raka'a ta 7 shi a iya tsammanin shi ta 8 ce sai ya salamce, da ya salamce sai aka mai tasbihi. To anan abin da ya kamata sai ya tashi ya kawo raka'a guda, sannan sai ya zauna yayi tahiyya ya salamci. An gane ya salamce ne kafin cikar sallah. Duk wanda ya salamce kafin sallah ta cika to sai ya zo da abin da ya rage, in ya so sai ya sujada ba'adi. Ka'ida duk abin da aka shar'anta a sallah ta farilla an shar'anta a sallah ta nafila sai abin da dalili ya bambanta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci sallah ta al'asr, da aka yi raka'a 2 manzon Allah sai ya salamci, sai ya koma gefin masallaci. Wani sahabi ya zo ya ce masa, ya rasulallahi sallace aka rage ko kuma mantawa kai? Manzon Allah ya ce ban manta ba kuma ba a rage sallah ba. Zuwa jima manzon Allah ya tambayi wasu daga cikin sahabbai, abinda Zulaidaini ya faɗa haka ne? Suka ce kwarai ya manzon Allah, raka'a 2 kawai kai ka salamci. Manzon Allah ya komo mahallin shi na limami yayi harama, jama'a suka bi shi. Aka zo da raka'o'i 2 da suka rage na sallah ta al'asr, da manzon Allah yayi tahiyya ya salamce sai ya sujada ba'adi. Dan haka ita sallah ta nafila 2 aka santa ba raka'a 1 ba. In mutum ya salamce a sallah ta nafila a raka'a ta farko aka masa tasbihi sai ya tashi ya kawo 1 da ta rage, in ya so sai ya yi tahiyya, in ya salamce ya sujada ba'adi. saboda wannan ɗaya daman ba da niyyar wuturi ba a kawo ta shi a iya tunanin shi limami raka'a biyu ce shi kuma alhadi ɗaya ce
na'am na'am to azumi ya kama kusan azumi bakwai bata yi ba saboda cikin da take dauke da shi ta kwatanta yin azumi kwata kwata bata iyawa ko kuma da kyal take kai azumi to duk lokacin da mai ciki ta kwatanta yi kwata kwata bata iyawa ko kuma da kyal take kai azumin an mata rangwamen ta ajiye azumi iya abin da yake kanta a madadin kowane yini shine ciyarwa za ta bada mudu daya wannan mudu ɗaya shine iya abin da Allah ya dora mata ba maganar ramuwa haka ita ma mace mai shayarwa wanda ta kwatanta yin azumi in ta wuni da azumi kwata kwata din baya samun nonon da zai sha ko kuma nonon yana karanci dan yana wuni yana kuka ko kuma ita kanta saboda tsotsar da yake mata ruwan jikinta yana kamewa tana wahala da kin take kai azumi to an mata rangwamen ta aje ita ma iya abin da yake kanta ciyarwa ba maganar ramuwa wannan magana ita ce magana mafi rinjaye daga cikin maganganu biyar na magabata kenan mudin nan shine ya hau kanta amma ba maganar ramuwa kenan anan wannan azumi bakwai ciyarwa za ta yi in ta riga ta ciyar to in bata ciyar ba kwa to ta san da cewa wannan ciyarwar su ne abin da yake kanta kuma yanzu bayan ta aihu kenan in an kai lokacin da jinin biki ya yanki sai ta jarraba yin azumi in ta ga tana iyawa babu wata matsala tare da ita babu matsala tare da jinjirin da take shayarwa to ka tabbata za ta ci gaba da azumi in ku an samu matsala a sababin shayarwar to anan ma an mata rangwame sai ta ajiye azumi sauran kwanukan da suka rage kenan ciyarwa za ta yi in ta hudda kenan waɗannan kwanuka na jinin biki su kwanuka na jinin biki dole a rama iya adadin azumin da yake kanta saboda shi ba sababin shayarwa bane ba sababin ciki bane ba sababin jinin biki ne ta ajiye azumi shi ko da man jinin biki da jinin al'ada wannan suna wajabta ramuwar azumi sallah ce ba a ramawa na'am na'am to shi kasancewar duk jinin da an tabbata yunwa ce ta sa yazo wannan baya bata azumi lalle ba ma sai mai biki ba akwai mata da yawa zaka ga a cikin irin wannan wata na Ramadan mace kawai sai ta ga jini yazo wanda kuma ga ba lokacin al'ada ta ba kuma jinin ba jini bane na al'ada menene ya motsa zawwar wannan jini saboda yunwa da ta wuni da ita wani azumi da ta wuni da shi duk jinin da ba na al'ada bane ba na biki bane ba to wannan sai ka sanya shi amma layin jini ne na rashin lafiya wanda baya bata azumi kuma baya hana sauran ibada wane ne na karshe da wanda yake tambaya ha shi bakin gayar jinin biki kwana 40 ne in ya wuce na kwana 40 ba jinin biki bane malaman malikiya shine suka kai shi kwana 60 amma iya abinda hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin ummu adiya iya gayar jinin biki kwana 40 ne baya dura akan kwana 40 in ya wuce kwana 40 to ba jinin biki bane na'am to shi nau'i na wuturi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kusan ya kai kala 10 kenan wannan amsar tambayar ka insha Allah darasi na gobe kenan domin cikar fa'ida mai bayani akan su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.